magana a kan shi ba wani abu bane mai tsawo, illa wani bayani takaitacce da zai kasance ƙarfafa gwiwa ne da ƙara zaburarsuwa ga ɗalibai waɗanda suke karatu a cikin wannan makaranta da ma wasu wuraren makamanta wannan. Karatu akan abin da ya shafi kula da lafiya wani karatu ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci a tarihi na addinin Musulunci tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisai daban-daban suna nuna irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake umarni ga sahabbansa da a yi magani da kaza, a sha kaza zai kasance maganin cuta kaza, abu kaza in an yi amfani da shi zai kasance rigakafi ne na cuta kaza. Wannan shine mafarin da sahabbai suka ɗauka cewa lallai abin da ya shafi kula da lafiya abu ne mai muhimmanci a addinance, kuma suka bazama domin neman ilimi na abin da ya shafi kula da lafiya da kuma yadda za a inganta ta da rigakafin cututtuka ma tun kafin su samu a yi maganin su ko a yi riko da wani abu wanda zai kasance kariya ne a wannan. Kuma mu sani duk wannan gudumowa da sahabbai suka bayar tun a farkon Musulunci bata taƙaita kadai a ɓangaren sahabbai waɗanda suke maza ba, abu ne wanda ya shafi ɓangaren maza da ɓangaren mata. Duba da irin su ma mata gudumowar da suka bayar a waɗancan lokuta wadda take mai girman gaske, musamman idan an fita yaƙuƙuwa da ake zuwa domin ɗaukaka kalmar Allah, mata suna kasancewa a cikin tanti-tanti a gefen fage. Idan maza suka je an gwabza yaƙi, wancan ya ji ciwo, wancan kaza ya same shi, ana ɗauko su a kawo aje su a gefe domin kula da ciwukan da suka samu ko raunuka. Wanda a cikin waɗannan akwai mata waɗanda suka ba da irin waɗannan gudunmuwa sosai wanda tarihi ba zai mance da su ba. Mace ta farko wadda ake lissafi da cewa wannan ita ce likita ko wata malamar lafiya ta farko a addinin Musulunci ita ce Rufaida al-Islamiyya, wadda ita ce mata wadda ta samar da tanti wanda ake kirari da cewa wannan shine tanti na farko na lafiya a tarihin Musulunci gaba ɗaya. Mace ce wadda ta bada gudumowa mai faɗi kuma mai girman gaske a yayin da in an fita yaƙi da kula da marasa lafiya a bayan fage. Bayan ita muna da Ar-Rubayya al-Ansariya, wadda ita ma tarihinta ya zo a tamidin sahaba na Ibn Hajar al-Asqalani, inda ita ma mace ce wadda take kula da raunuka idan an samu, kuma tana daga cikin mata waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a a ƙarƙashin bishiya. Muna da Umayya binti Qais al-Ghifariyya, ita ma tarihinta ya zo a cikin littattafai daban-daban, daga ciki akwai Usdul Ghaba, ita ma tana daga cikin irin sahabbai mata da suka bada irin wannan gudunmuwa. Salma Ummu Rafi' ita ma tana daga cikin irin waɗannan mata. Haka al'amarin ya ci gaba da gangarowa har zuwa bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har zuwa dauloli da suka wanzu a bayan shudewar Khulafa'ur Rashidin, har zuwa yanzu da muke magana a wannan lokaci. Kuma idan aka bibiyi tarihi za a ga cewa mata da suka bada gudunmuwa a ɓangaren lafiya tun daga irin wancan farkon lokacin, to sukan fifice ne ko sukan bada gudunmuwa ne ko sukan fi taka rawa a ɓangarori waɗanda suke manya guda uku. Ɓangare na farko akwai abin da ya shafi kula da cututtukan mata ƴan uwansu da kuma abin da ya shafi ungozomanci. Ɓangare na biyu akan abin da ya shafi a kula da raunuka da ciwuka idan an samu hatsari da wasu abubuwa makamanta haka. Ɓangare na uku akan abin da ya shafi lafiya ta idanu. Da irin waɗannan misalai ne har kullum malamai suke ba da misali da cewa lallai ya kamata al'ummar musulmi ta ba ma wa mata ƙarfin gwiwa akan abin da ya shafi koyo ko sani na ilimin lafiya da inganta ta, domin suna sadaukarwa mai girman gaske a wannan fannin, suna ba da gudunmuwar da maza wani lokaci ba sa iya ba da ita. Saboda irin yadda mace take da sadaukarwa akan al'amura idan ta karɓe su, kuma sannan take da zuciya mai cike da tausayi da jin ƙai da ake bukata a irin wannan ɓangare idan ta tashi ba da gudunmuwar ta. Da haka abun farin ciki ne har kullum a samu ‘ya’ya mata sun zo a irin waɗannan ɓangarori na kiwon lafiya. Kamar yadda na lura a wannan wuri, masha Allah, mata suna da kaso mafi yawa a cikin ɗaliban da suke karatu a wannan wuri da muke zaune. dan haka nake jan hankalin yan uwana mata da su kokari su amfani da damar da suka samu a wannan guri kuma su kyautata niyyar su akan wannan ilimi da suke nema su dauka cewa hanya ce ta samun aljanna hanya ce da za su hidimta wa musulunci da yan uwansu musulmi idan suka yi amfani da ita bisa yanda Allah da manzansa suke so da kokarin kiyaye dokoki da shari'ar musulunci ta shimfida musu a matsayin su na yaya mata ina yi wa yan uwa dalibai dukkanin fatan alkhairi yanda muka hada a wannan wuri lafiya Allah ya sa kowa ya koma gidansa lafiya Allah kuma ya yawaita mana ire-iren ku a cikin al'umman musulmi wanda suke yaya da jikoki na musulunci da za su zo su yi irin wannan karatu a al'umman musulmi ta ci gaba da amfana da su wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.